Washington DC. Jama'a saurare assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Bahari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana a yau 15 ga watan Afrilu na shekarar 2022, za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata na wa'azi akan muhimmancin tuba ga dan Adam. Amma a wannan karam, muhimmancin tuba daga zunuban da suka bayyana a bainan jama'a. Yake Zara'u, muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin namu na yau. Mun samu bakuncin malamin da zai yi mana ƙarin haske akan muhimmancin tuba. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro, za mu fara ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin. Yau mun samu baƙuncin Malam Ahmad Muhammad Gombe da zai yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin tuba da istighfari, musamman ma tuba daga zunuban da suke bayyane.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هلا بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka yan uwa masu sauraron mu a ko ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki haɗa mu a daidai wannan lokaci, a wannan rana mai albarka, a wannan wata mai albarka. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka cikin rayuwa, ya haɗa mu da dukkanin alkhairi da falala, da dukkanin albarkatai da suke cikin wannan wata, ya amsa mana ibadunmu da addu'o'inmu. Ya Allah, ka zaunar da ƙasarmu lafiya da sauran ƙasashenmu gaba ɗaya. Ci gaba da tattaunawa da muka fara sati da ya gabata, yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. Idan ba a manta ba, satin da ya wuce mun yi magana ne akan falalan istighfari da kuma tuba. Mun ji hadisi da ayoyi da suke nuna falala na istighfari da tuba da kuma fa'idan da mutum ke samu duniya da lahira sakamakon yawaita istighfari da yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To, wannan satin abin da za mu tattauna a wannan rana a daidai wannan lokaci, wa billahi tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah, shi ne dangane da tuban karan kanta. Menene ma tuba din? Menene ta'arifi ko kuma definition na tuba din? Me ake nufi da tuba? Za mu ji ana cewa tuba, tuba, tuba. Tuba dai kalma ce wacce Bahaushe ya ɗauko ta daga Larabci. Masdar ne na taba, ya tubu, taubatan. Daga wannan tauba ɗin shi ne Bahaushe ce tuba. To, ma'anan tuba ko abin da ake nufi da shi shi ne arruju'u ila Allahi ta'ala wa tarkil ma'asiyati wa nadami ala fi'liha والعزم على عدم العودة إليها، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة من جميع الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة. malamiskaci ma'anan tuba shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da barin sabo da nadama akan aikata sabon da kuma daura damara da daura niyya cewa mutum ba zai kara komawa zuwa ga wannan zunubin ba. Suka ce tuban nan wajibi ne akan dukkanin musulmi, namiji ne ko mace. Sannan tuban nan wajibi ne daga dukkan zunubai manya da kanana. Wannan da shine ma'anan tuba. To idan muka ji wannan ma'anan tuba zai ba mu haske dangane da abin da zamu tattauna. In sake maimaitawa, komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da barin sabo da yin nadama akan aikata sabon da kuma kulla niyyar na ba za a ƙara komawa zuwa ga wannan sabon da aka aikata ba. Wannan shine abin da ake nufi da ainihin tuba a takaice. To tuban nan tana da sharuɗa waɗanda su suke sa tuban ta inganta. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin Alkur'ani mai girma ya umarce mu da mu tuba. Yace tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun. Ku tuba zuwa ga Allah ya kuma munai, tabbas za ku rabauta idan kuka tuba. Za ku samu babban rabo. Ko la'allakum tattaqun, kuna masu sa rai na za ku samu babban rabo sakamakon tuban da kuka yi. Allah ya gaya mana cikin wata aya mai girma, yace ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan. Yace ya ku masu imani, lafazin ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani. Allah ya yi ta kiran masu imani, ya ku masu imani, ya ku masu imani. A cikin Alkur'ani mai girma, a surori daban-daban, ayoyi daban-daban da salon zance daban-daban har sau 89. Abdullahi bin Abbas yace duk lokacin da kaji Allah ya kiya ku masu imani, to akwai buƙatar ka kasa kunninka. Allah zai gaya maka wani abin da zaka aikata ne don ka rabauta duniya da lahira, ko kuma zai hane ka ka bar wani abu don barin wannan abun ya amfane ka ka samu rabo duniya da lahira. To a wannan ayan Allah ci ya ku masu imani, tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah, taubatan nasuhan, tuba irin na mai zarar bunu. Taubatan nasuhan, Imam al-Baghawi a cikin tafsirin shi yace malamai sun tattauna dangane da ma'anan tubu ila Allah taubatan nasuhan. At-taubatan nasuh an samu daga Umar ibn al-Khattab da Ubay ibn Ka'ab da Mu'adh ibn Jabal, Allah kara musu yadda, manyan sahabbai suka ce ma'anan tubu ila Allah taubatan nasuhan dinnan shine an ya tuba, shine mutum ya tuba daga ayyukan sabo, bi ma'ana ya bar ayyukan sabo, thumma la ya'uda ila dhanbi, sannan kuma kar ya ƙara komawa zuwa ga wannan zunubin, kama la ya'udu labanu ila dar'i, kamar yadda nono ba zai koma cikin hantsa ba. A lokacin da aka tatsi nono daga hantsan saniya, za a iya mai da wannan nonon ciki har abada. To irin wannan niyyar ya kamata ka yi inda ba za ka ƙara komawa zuwa ga wannan zunubin ba. Imam al-Kalbi ya ce an yastaghfira bil lisan wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badan. Mutum ya tuba, ya istighfari da harshen shi, da bakin shi ya nemi gafaran Allah, ya yi nadama a cikin zuciyar shi, sannan kuma ya kame gangan jikin shi daga aikata wannan aikin da yake. Waɗannan kaɗan ne daga cikin ababen da magabata suka tattauna dangane da ainihin akwai ɗansu maganganun da ba wannan ba, kamar da shi Imam al-Baghawi ya kawo cikin tafsirin shi, amma zan taƙaitu akan wannan. Sannan tuba na daga cikin falalanta da kuma amfaninta da kuma muhimmancinta zan ce. Malamai suka ce nadamu yana da muhimmanci a wurin tuba. Nadama, kafin ka tuba ka yi nadaman abin da ka aikata, ka ji ba daɗi cikin ranka. Shi yasa suka ce ma annadamu sharutun ra'isiyun أو هو ركن التوبة الأعظم شين داما أتكر ري دنغاني دا أيكين سابو واني شرط إيني بابا شو غباني دا تكين شرطة هكما ركن إيني ما في جرما دا تكين ركن التوبة أبند زميني زوا غحكا أقوي حديثي دا إمام أحمد ابن حنبل يروتو أتكين لتافن شي مسند بابا لتافن شي نانا حديثي حديثي ميلان با دبو هدو دا قوم شابيو حديثي نكما إنغان تتشي daga Abdullah ibn Maqil yace babana Maqil kenan ibn Muqarrin Allah kara masa yadda ya kasance a wurin Abdullah dan Mas'ud yace sai ji Abdullah dan Mas'ud yana cewa Abdullah ibn Maqil yake bada labarin baban shi Maqil ibn Muqarrin ya kasance a wurin babban sahabin nan Abdullah dan Mas'ud radiyallahu an yace sai ji Abdullah dan Mas'ud yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا چيوا الندم توبة ندامة توباني ندامة اتاكن تتوباتي دم بذاك توبة هي كاي ندامة امبا كاي ندامة بايديك توبة اباكي اما اتكنزوتيا كو اتكنكا شيسا كاي ندامة دقا ايو كان سابو كاي ندامة كزبادة هوايه dangane da ayyukan sabo da kake lalle wannan ba karamin abu bane da ainihin Allah ke so kuma yake tabbatar da imanin mutum da kuma jin zafin da ganin girman Allah shi yasa mutum yake nadama kuma yake zubar da hawaye shi yasa daya daga cikin magabata Hassan al-Basri yake tala tanzur ila al-ma'siyati wa anzur ila man asaita karka kalli sa wanda ka aikata karama ce ko babba kalli girman wanda ka sabawa komai kankantan sabo komai kankantan zunubi karka kalli wannan kalli girman wanda ka sabawa shine fa mahaliccinka wanda ya samar da kai daga babu wanda rayuwanka da mutuwanka ke hannun shi lafiyanka da rashin lafiyanka ke hannun shi samun ka da rashin kake hannun shi rayuwanka gaba daya a hannun shi take wanda in ya gada ma cikin sakan daya sai ya karbi rayuwanka ya gada ma cikin sakan daya ya daura maka rashin lafiya ya gada ma sakan daya ya maka duk abin da ya gada ma babu mai kare ka kuma in ba shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake son mu da mu yawaita tuba daga ayyukan sabo Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani mai girma ya faɗa mana a cikin wata aya cikin suratul nisa'i yace innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima innamat tawbatu sani dai tuba wacce take karbabbiya Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala للذين يعملون السوء وادنن da suke aikata ayyukan sabo bi jahalatin da jahilci bisa ganganci tun mai tubuna min qaribin sannan suke tuba da gaggawa suke tuba min qaribin da sun yi zunubin ba sa bata lokaci sai su tuba su ji bakin ciki su yi nadama fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin wadannan su ne Allah ke karban tuban su ya yafe musu ya gafarta musu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masani dangane da dukkan komai hakiman mai hikima mai tsara al'amura yanda suka dace sai Allah ya ce walaysat at-taubatu lil ladhina ya'maluna as-sayyi'ati lalle tuba kan bata zama karbabbiya ba ga wadannan da suke ayyukan sabo hatta idha hadara ahaduhumul mautu har sai lokacin da mutuwa ta hararto musu قال اني تبت الان sai kace dayan su yace yanzu kan na tuba Allah ce walallazina yamutuna wahum kuffar wadannan kan koda sun mutu to lalle sun mutu ne wahum kuffar sai Allah ce ulaika a'tadna lahum azaban alima irin wadannan na musu tanadin azaba azaba mai radadi Allah ta'ala ya kare mu
sadaka mu yi kyauta mu hano da barna
a Ramadan
mu yi juriya ɗan uwa da nafiloli a Ramadan
lale marhama da wata
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma zauren namu domin jin yadda aka kammala wannan wa'azin.
Sai Allah ce wala sai tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati. Lalle tuba kan bata zama karbabbiya ba ga waɗannan da suke ayyukan sabo. Hatta idza hadara ahaduhumul mautu, har sai lokacin da mutuwa ta hararto musu, qala inni tubtu al'ala, sai kace ɗayan su yace yanzu kan na tuba. Allah ce walal ladina yamutuna hum kuffar, waɗannan kan koda sun mutu to lalle sun mutu ne wa hum kuffar. Sai Allah ce ulaika a'tadna lahum azaban alima, irin waɗannan namusu tanadin azaba, azaba mai radadi. Allah ta'ala ya kare mu. Na daga cikin siffan bayin Allah na gari, kamar yadda ya zo cikin Alkur'ani mai girma cikin suratu Ali Imran, Allah na magana dangane da bayin shi na gari waɗanda yake masu kyautatawa. Da Allah ce wallahu yuhibbul muhsinina, Allah na son masu kyautata aiki, masu ihsani. Yace walladhina idza fa'alu fahishatan, waɗanda in suka aikata aikin sabo, suka aikata wata alfahasha, aw zalabu anfusahum, ko suka zalunci kawunansu, zakarullaha, he su tuna Allah. Da sun tuna Allah, fastaghfaru li dhunubihim, he su nemi gafarar zunubansu, su tuba zuwa ga Allah. Sai Allah ce man yaghfiru dhunuba illa Allah, wa ke gafarta zunubai in banda Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, ba sa dogewa akan abin da suka aikata na sabu. Wa hum ya'lamuna, alhali suna sani, da sanin su ba sa gaggance su saba wa Allah ko su doge to ci gaba su kafe akan ayyukan sabo. Sai Allah ce ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim, irin waɗannan suna da sakamako na gafara daga wurin Ubangijinsu. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu, suna da aljannatai wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin wannan aljannan. Khalidina fiha, za su dawwama a cikin aljannan. Allah ce wa ni'ma ajrul amilin, ma dalladan masu aiki, ma dalladan waɗanda suka yi aiki. Imamu Abu Dawud ya rawaita hadisi a cikin littafin shi Sunan da Imamu Tirmidhi a cikin Jami'u Tirmidhi da kuma Ibn Majah a cikin Sunan na Ibn Majah daga Ali bin Abi Talib, Allah ƙara masa yadda. Sayyidina Ali bin Abi Talib yace haddathani Abu Bakr, yace Abu Bakr ya bani labari, Abu Bakr As-Siddiq kenan, babban aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon khalifan musulunci. Sai Ali yace wa saddaqa Abu Bakr, Abu Bakr yayi gaskiya, wa sadaka Abu Bakr, Abu Bakr yayi gaskiya. Wato Ali bin Abi Talib nan ke tabbatar da Abu Bakr mai gaskiya ne, dan ya ce ni Abu Bakr ya bani labari, sai ce wa sadaka Abu Bakr, Abu Bakr yayi gaskiya. Wato wannan kamar wani kalubale ne ko kuma wani raddi ne Ali yake ga masu zagin Abu Bakr As-Siddiq, waɗanda suke ganin shi ba adali ba ko ba mai gaskiya ba. Sayyidina Aliyu yace Abu Bakr yayi gaskiya. Qala, Abu Bakr yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yuzinibu dhanban thumma yaqumu fayatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu la thumma qara hadhihi al-aya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سيدنا أبو بكر يتي ناجي من زان الله ناتيوا صلى الله عليه وسلم باب ونمتون دزي أيكت وني أيكن ذنوبي سلن يتاشي يي الولا يي سلا نافلة ركع بيوكينا sannan ya nemi gafaran Allah, face Allah ya gafarta mishi. Allahu akbar. Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim, wa rahmati wasi'at kulli shay'in, Allah ce rahmata ta mamaye komai, ta yalwaci kowa da komai. Duk laifin zunubi tsakaninka da Allah, inda ka aikata ka nemi gafaran Allah, Allah zai gafarta maka kamar yadda babban sahabi Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda ya ba mu labari a cikin wannan hadisin daga babban sahabin nan kanin annabi kuma surukin annabi Aliyu dan Abu Talib wannan kenan sanan Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi bin Abbas yake cewa waɗansu mutane daga cikin mushrikai suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun kasance ne sun yi kisan kai sun yawaita kashe-kashe da zubar da jini sun yi zinace-zinace sun yawaita zinace-zinace suka zo suka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhi taqulu wa tad'u ilayhi al-hasan lalle ababan nan da kake fada da abun nan da kake kira zuwa gare shi al-hasan tabbas abu ne mai kyau law tukhbiruna anna lima amilna kafara suka ce ka ba mu labari ina ma da zaka ba mu labari cewa ayyukan da muka aikata na zunubi na kashe-kashe dan ya ce kanu qarqatalu wa aktharu wa zanu wa aktharu sun yi zinace-zinace sun zubar da jini sun yi barna a ban gasa annabi sai ya ba su labari shin ko akwai ni kafara yace fa nazala sai Allah ya saukar da والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب الله يجي ودنن ودن باسا كيران وني تاريد الله باسا شركا كينا باسا كيسان ري با تاريد رند الله حرم تأكشيتا با تاريد حقي نشريع با ba sa zina Allah ce duk wanda ya shirka duk wanda ya zubar da jini duk wanda ya zina yarka asama Allah sai ce za yuta'af lahu al'azabu yawm al-qiyama sa annin ka masa azaba ranar tashin kiyama wa yakhlul fihi muhana zai dawoma a cikin wannan azaban agulakance a cikin wutan jahannama Allah sai ce illa man taba sai fa wanda ya tuba mahallu shahid sai zama ashe tuba shine maganin fadawa cikin azaba ta wulakanci ranar gobe kiyama dan uwa idan mun ji waɗannan hadisi da waɗannan ayoyi da suke nuna mana muhimmancin tuba da kuma falalan Allah da yanda yake so a tuban kuma yake gafartawa to ga waɗansu ababe kamar haka abu na farko kamar yadda muka faɗa al-kilau an-dhanbi mutun ya bar zunubi abu na farko kenan yayi nadama an nadama alama fata mutun yayi nadama kan abin da ya aikata wanda ya gabata na zunubi tana al'azmu ala adami al'audati ilayhi mutun ya daura damara ba zai kara komawa zuwa ga wannan zunubin ba to wannan kenan to zunubai tsakanin bawa da Allah baka shiga tsakanin bawa da ubangiji Allah ya ce a tuba kuma an tuba zai gafarta akwai wadanda suke ayyukan sabo a boye suna jin tsoro a gansu suna jin tsoro a sani waɗannan akwai alamun imani a tattare da su shi yasa su gaggawan tuba Allah zai rufa musu asiri a lahira kamar yadda ya rufa musu asiri a duniya akwai waɗanda kuma saboda fitsara da rashin kunya da rashin mutunci da rashin tarbiyya su sabon Allah nasu ma a bainar jama'a suke yanci a bainar jama'a wani sai dauka sai ka zo kasuwa ko sai ka zo kan titi ko sai ka je stadium akwai wadanda suna ma sabon Allah a haka to amma akwai wani hatsari da ake fadawa a wannan zamani shine sabon Allah a social media kaga mace da mijinta suna tika rawa cikin daki sun dauka kuma sun dora a Facebook ko a TikTok ko kuma a status din su na WhatsApp ko a Instagram kaga ana batsala ana rashin mutunci ɗan mata da samari suna ababai na rashin mutunci da fitsara da rashin tarbiyya bayan sun shiga ɗaki sun yi wasu ɗauki bidiyon wannan abun su yaɗa wa duniya a social media wannan lalacewa da mai tai kama ki sani ko ka sani ko ka yi deleting ɗin shi yana nan fa a record wani ya yi saving ɗin shi har abada to mu ji tsoron Allah sabon Allah a ɓoye ma babban bala'i ne ina ga kuma sabon Allah a bainar jama'a ka nuna wa duniya ko ki nuna wa duniya ke mara kunya ne ke mara mutunci ne ki fito kina kalamai na batsa, kalamai na fasikanci, ko kuma aikata batsa, ko aikata fasikanci, a dora kuma a social media dan a nuna wa Allah mun yi din kai duk abin da zaka yi. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya yan uwa, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu girmama alfarman Ubangiji. Wallahi mutuwa tana nan tana bibiye mu. Wal mautu ta'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mutuwa kwatsam za ta zo ta dauke ka, mutuwa kwatsam za ta zo ta dauke ki kina cikin budurcinki, kana cikin samartakanka. Allah ba zai baka notice ba, kuma zaka mutu, zaki mutu. Allah zai tambaye ki wannan bidiyon da kika yada a Facebook ko a Instagram ko a WhatsApp ko kuma a TikTok ko a Twitter, Allah zai nuna miki wannan bidiyon da maganganun batsa da hike, da maganganun batsa da kake, da rashin mutunci da fitsara da duka aikata a nan duniya. Allah yana nan ya taskance shi. Wasu daga cikin bayan shi masu nanan sun yi saving, sun taskance shi. Allah zai kama ka da wannan laifin. Amma tun kafin a kama ka da laifin, tun kafin gamuwarka da Allah, tun kafin gamuwarki da Allah, mu tuba, mu bar aikin sabo a boye, mu bar aikin sabo a bayyane. Shi yasa Allah ke kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Muhammad, ka ce da su Ubangiji na ya haramta alfahasha ta fili da ta boye. Mu ji tsoron Allah, mu guji ayyukan sabo manya da kanana. Bayan nan abu na ƙarshe shine akwai kuma tuba da zaka yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta maka ba, shine in ka cuci dan adam, abokin halitta, har sai ka nemi yafiyan shi. Idan wani abin shi ka dauke sai ka mayar mishi ta kowace irin hanya, ko ya sani ko bai sani ba. Akwai matakai da zaka bi ka mayar masa da zaluncin shi da kai ya sani ko bai sani ba. Idan ya mutu ka kaiwa magada, in baka san shi ba, bashi da magada, baka san inda zaka neme su ba. Wannan shine gaskiyan al'amari tsakaninka da Allah, kai sadaka da shi. Amma lallai in ka zalunci bawa, to Allah subhanahu wa ta'ala baya shiga tsakanin bawa da bawa. Matukar kana da ikon da zaka nemi yafiyan shi, kana da ikon da zaka mayar masa da abin da ka zalunce shi da shi, to wannan shine sharadin tuba. Na hudu shine ka mayar bawa abin da ka zalunce shi, 419 ka mishi, dan faran shi kai, kazafi ka mishi, sharri ka mishi, duk abin da kai amana ya baka ka ci, ha intan shi kai, ka nemi yafiyan shi, ka nemi gafaran shi. Allah sai gafarta maka, Allah ta'ala sai yafi maka. Wannan shine zaman lafiyanka, wannan shine zaman lafiyanki, wannan shine zai sa Allah ya so mu, ya farin ciki da mu, mu mutu mu haɗu da shi lami lafiya. Allah ta'ala ya mana albarka cikin rayuwa. Allah ya bamu ikon tuba kafin mutuwa. Ya Ubangiji, ka bamu ikon tuba kafin mutuwa. In mun tuba, Allah ka karbi tuban mu. Allah ka mana tsari da azabar wuta. Ya Allah ka bamu aljanna ka dan rahamanka. Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. Ya Ubangiji, ka yaye mana kuncin rayuwa. Dukkanin fitintinu da musifu da ke damun kasashenmu da garurukan mu, Allah ka yaye mana. Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya, ka bamu shugabanni na gari, ka hada mu da dukkanin alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Allah, dan rahamanka ya Ubangiji, ka amsa mana addu'o'inmu da ibadunmu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masu sauraron mu, abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Dan haka annan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC dake sallama da ku. Jama'a, sharuwa lafiya.
Yeah.